بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدرسنا ومشاتقس ون التاتم البركة عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وندا زامي شايو ايغا وتر جماد الاولى هجره 1427 وندا يداشي دا 28 كيدان غا وتر بيار منا تشي غبا دا حديثان دا سكا زو ا cikin باب الجنابة باب وانكان جنابة دا ابن دا يدانغانشي حكمشان جنابة yau ma ya kawo mana hadisin ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo sababin yin wankan janaba shine ya kawo hadisin Ummu Salama zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam tace ja'at Ummu Sulaym imra'atu Abi Talha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna Allah la yastahi min al-haq hal 'ala al-mar'ati idha ra'at al-mar'a هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وانا حديثي أمبتن صحابي بلادي صحابي داود في هذا أتشكنسا دا أم سلمة ودى ترويته وانا حديث دا كما أم سليم ودى إتدوتي تنبير دا النبي صلى الله عليه وسلم وانا أتشكن بيان انت أكا أمبتن مجنتا شيني أبو طلحة الأنصاري. أما أم سلمة ترجمة تتكيتتيا تنادي كما تم زم الله صلى الله عليه وسلم القرشيات بقرشياتي دقت كم مهاجرات تاي هجرات وحبشة تارد مجنت أبو سلمة سنة تداول مكة سيكم هجرات ومدينة تارد مجنت سنة هندو بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية بجد كنت قبيرة بني مخزومتي بإتا إرباب الخالد بن الوليد كما إرباب أبو جهل سوى لحكا ترى بجد كنت قد أجيوان أن تسكي كتتشو نمن يمتاني أمكا هر أنا كما ما هي بنتا يا شهر شي أبو أمية أنا مثلا دي أجاهلية بشيوى زاد الراكي وكو بزرن guzurin matafi saboda mutum ne da ya shahara da kyauta in ka ganshi kamar ka samu guzurin ka saboda shahararsa da kyauta dan haka ne ma ya shahara a cikin larabawa shi yasa a Madina ga aka ce ai ga Ummu Salama yar Zadur Rakib ce suka rinka mata inkari sai da wata ran aka samu wadansu mutane za su tafi sai ta rubuta takarda wasiƙa zuwa gidan iyayenta aka kai wasiƙar sai aka san cewa hakika tabbas ta ce wannan sai da ƙara sa mata kima a idan mutanen Madina wannan tun kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar mijinta Abu Salama ibn Abdul Asad Abu Salama yana daga cikin salihan bayin Allah wanda sun uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne min ar-rida'a dukkanin su halimatu sa'diyya ta shahid da shi da shi Abu Salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Halimatu Sa'diyya ta shayar da shi yaje ya yi hijira zuwa Habasha kuma ya halarci yakin Badar da yakin Uhud yaji ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani waje a yayin dawowarsa wannan ciwon nasa ya huje ya fashe ya zo yi jinya Allah ya dauki ransa wanda da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajensa yayi masa addu'a ya rufe idansa yace Allah ya rufe ma idan shi Abu Salama din yace Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin wahluk fi aqibihi fil ghadirin a shekara ta hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina a Madina bayan ya mutu a wajen cikin Juma'ar Ula to lokacin nan ita Ummu Salama ta gama iddata cikin Shawwal wata hudu tayi iddata wato ta takaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai auranta a lokacin da Abu Salama ta kasance ita Ummu Salama ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum wata musiba ta same shi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khayran minha wato yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sannan yace Allah ka bani lada a wannan musibar tawa sannan ka musanya min ita abin da yafi ta sai tace da Abu Salama ya rasu sai tace ita zan samu kamar Abu Salama to amma da tabbata da ta karanta wannan adda tace amma ina zan samu kamar Abu Salama ballan tana ma wanda yafi shi dan tana ganin babu kamar sa har yana ce mata cewa idan mutum ya mutu matarsa idan ba ta aure ba sai tace to za ta kasance matar mijinta na gaba sai tace yace dan haka ina fata bayan na mutu Allah ya baki wani mijin da yake ni dan ki zamanto ke ce matarsa a cikin aljanna sai tace ina zan samu wanda ya fita ni ina fata in ka mutu ba zan sake aure ba dan ka zamanto kai ne mijina a cikin aljanna yace a ni ina fata Allah ya baki wanda ya fita to da ta faɗi wannan addu'a da ce wannan addu'a ta ce amma ina zan samu wanda ya fi shi tana gama idda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi izini min wara'i hijab ta bashi izini sai ya ambaci cewa yana sallah sai ta ce sai ta tuno da wannan addu'a ta ce to ga ai ga wanda ya fi Abu Salama sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya rasulullah ni ina da abubuwa guda uku za su hana da aurenka kishi na yana da tsanani ina da matsananci kishi gani da yara a gabana domin ya mutu ya fata da Salama da Umar da Zainab da kuma Durra yace gani da yara sannan kuma ga shekaru sun zo mu duk da yawan shekarunta ana ambatan kenta tana ta shahara da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma abin da kika faɗa nan kishi zan yi addu'a Allah ya kiji Allah ya sauke shi daga cikin zuciyarki wato haka kenan kishi illa ne wanda ya cancanta mace in tana da shi da tsananin sa ta nemi Allah madaukakin sarki ya dauke shi daga cikin zuciyarta yace kishi zan yi addu'a Allah ya cire miki iyalinki ko ƴaƴanki a ƴaƴanki ƴaƴana ne ƴaƴanki nauyin su yana wajen Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam amma abin da kika faɗa na shekaru to ai ni ma abin da ya same ki na shekaru ni ma ya zo mun na shekaru ko ma ai na girme ki wato in tsufa ne ni na kike tsufa saboda haka sai mu wafaka sai a tawakkilta danka Umar ya zamanto waliyinta a wajen aure shine har wasu malamai suke inkarin cewa ai Umar yaro ne yaushe zai zamanto waliyinta shine Imam Ahmad yake yar musu raddi cewa Umar shine wata ranye ta yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana azumi zai iya sumbantar matarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yi ni da mahaifiyarka ita ni da wannan wato nuna masa mahaifiyarsa Ummu Salama muna yin haka cikin azumi ko mu ci gaba da azumi to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ni tsoron Allah ya fi ni kiyaye sha'awar sa ni dai ba zan yi ba sai yake na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin abin da yake ya cancanta na da kiyaye na addini to shi ne Imam Ahmad yake cewa ta yaya za a yi wanda yake zai iya wannan tambayar a cikin karamin yaro ne abin da yake daura aure ba saboda haka da wayan sa dan haka ma ya daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure to akwai ita Zainab kasance tana shayar da ita kullum in ta zo in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan an daura aure bayan an yi aure ya ba ta dirhami 500 kamar yadda yake al'ada sai wajen yawan matansa in ya shigo yana so ya tare tare matarsa amma sai yaje yariya to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kunya sai ya kaudaki ba zai nuna ma ba za a gari ma a fuskarsa ba amma hakika duk wanda ya fahimta ya samu dalilin gonsa amma ibn yasir sai ya samu labari amma ibn yasir shida shi dan gon Ummu Salama ne ne da ba a tarasta shanu saboda haka muharramin ta ne sai ya zo yake alwan dan mummunan yarinyar ta hana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarawa da matar tarewa da matar sai ya dauke ta ya tafi da ita na gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ran nan da daddare ya zo ya shigo kamar yake shigowa sai ya ce aina zunnar sai ya ce ina ai Zainab ya mata abin nan a tarhimi wajen sunanta sai aka gaya masa ai Ammar ya dauke ta shikenan sai ya kuka sai ya ce to zai zo shine sai kashi gari ya zo ya tare da ya tare tare da ita ya ce in kina so ya ce kina da karama wajen miji wato kina da matsayi in kina so ne kwana bakwai a wajenki amma in ne kwana bakwai sauran mata na ma sai na cika musu in kuma ba haka ba in kwana uku a wajenki domin saboda bazawara ce shine hakkinta sai dace a ce kwana uku sai kwana uku wato dan kare yace mata cewa kwana uku zan yi na tafi dauka cewa kamar ai ya bashi da wato bashi da sha'awar ta sai da fara yin shifida yace laisa ala abinna a laisa yace mata baki da wato baki da rashin matsayi baki da hawan baki da wulatsa rashin matsayi a wajen mijinki wato kina da matsayi kina da karama a wajen mijinki sannan ya ba ta wannan zaka ita ce mata ita ce ta karshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarasu a Madina saboda haka muna tana daga cikin wanda muke yankewa da cewa yar aljanna ce domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su zaki sune wanda manzon Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa sune matan su a cikin aljanna shi yasa aka haramta a aure su bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sune matan su a cikin aljanna yayin da aka saukar da ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha wa ta'alina umti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ad-dara al-akhirah fa inna allaha ajra al-muhsinati minkunna ajran 'azima to dukkan sun zaki Allah da manzon sa daren lahira da Aisha aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kai mata kace yace mata amma kake gaggawa ki take nemi shawara iyaye kace yanzu amma a wannan ne zaka ke nemi shawara kace na zata Allah da manzon sa da ranar lahira sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaki sauran mata kace musu to ga shi Allah ya ce muku ya ba ku zaki Aisha ga abin da ta zaba duk su ma suka ce mu ma abin da Aisha ta faɗa shi a kansa muke to saboda wannan sai Allah madaukakin sarki ya karrama su yace la yahillu lakan nisaa'u min ba'd wala an tabaddala bihunna min azwaj wala wa'ajabaka husnuhunna to ba za a canza su ba su kenan matan kuma yake idan sun mutu maza umma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan sa ba wanda zai ango su suka zama to iyayen mu'minu saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a aljanna dan haka Ummu Salama daga cikin manqabarta kowace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe su falala kawai kace ko tana daga cikin ummahatul mu'minin saboda za ta kasance matarsa a cikin aljanna shi yasa Hudhayfa bin al-Yaman shi yasa wata ran yake ce ma matarsa yake cewa mace tana zamantowa matar mijinta na ƙarshe da ta mutu a tare da shi wanda yake wato bayan ba ta sake aure ba dan haka in kina so ki zamanto matata a cikin aljanna kar ki sake aure bayan yace shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana a aure su dan matarsa ne a cikin aljanna yasa aka hana a wani ya aure shi bayan su dan kar waye zai zama shugaban sa in yazo duk wanda yazo ya aure su shikenan za su kasance tare da shi kaga an rage musu daraja to shi yasa wani ya daga cikin shi yasa Imam Zahabi yake cewa ya ishe ta falala a cikin daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka ce ita ce sahabi ta ce ta karshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rasu ta rasu bayan mutuwar sayyidina Hussein da kwanaki kadan lokacin da aka kashe Hussein a Karbala al-shahid jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi bakin ciki da aka zo a gaya mata su ma ce tana farfadowa shikenan rashin lafiya ya zo mata saboda wannan tashin hankalin jin abin da ya faru ga Hussein na mutuwa bayan kwanaki kadan ta rasu to kiji masu da awar cewa suna son sayyidina Hussein makiyan Allah wai ce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matanka su rinka tsine musu su ne ba ta san ahlul bait tana jin an ce mata an kashe Husaini su ma take kuma dalilin rashin lafiyar ajalin take haka suka kasance tare da ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa son sabanin waɗannan abinan waɗanda suke tsine musu wanda yake su ne fatinan ne wanda suke tsine ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan su suke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsine musu su ne fatinan ne kuma su ne ma makiya ahlul bait dan su ne suka kashe ahlul bait shi yasa Husaini yake cewa waɗanda suka kira mu su ne suka kashe waɗanda suka ce su zo za su taimaka mana a cikin addinin Allah su taimaka za su taimaka mana su kiyaye mu su ne sababin kashe su ai shi an da suka kira Husaini su ne suka kashe shi shi yasa ai suke munafunci suke ta dukan cikin su ranar Ashura suke sa baƙaƙen kaya wai ba su zo sun taimaki Husaini ba wai sai yanzu za su rinka yaji jikin su da jini yana fita ba su je sun zubar da jinin su ba don su kare Husaini sai daga baya za su zo don su yi ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye su kirkiro wani addinin daban suka kirkiro wani abinan wani mummunan abinan wai abinda suke kira wai addinin aza da Husaini da suke dukan jikin su suna yayi a jikin su abinan zulman wa udwana a shekara ta 66 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu sai ita kuma Ummu Sulaym ita ma wata mata ce yar aljanna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shida ga aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ruwaito a hadisin da yake hadisin Bilal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna sai ya ji taku kafa a gabansa sai ya ga Bilal ne yana shiga daki yana shiga a gabansa a cikin aljanna sai yana cikin tafiya sai ya ga wani katon fada alqasr wal katon qasr ila babba sai aka ce ya ga wata mace tana alwala a gefen tana wanke abin tana alwala a gefen kasar ya ga Ummu Sulaym tana alwala a gefen kasar ya ganta a cikin aljanna saboda haka tana daga cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin mata da suka yi tana daga cikin al-ansar daga cikin al-hazrajiyun Ummu Sulaym sunanta Zumaisa binti Malhan tana daga cikin waɗanda suka je suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai'atul aqaba mijinta shine Malik mijinta na farko shine Malik mahaifin Anas ibn Malik ta kira shi zuwa ga addinin musulunci yayi fushi saboda haka ya kaurace ya tafi kasar Sham kasar Syria ya mutu a can bayan ta gama idda sai Abu Talha al-Ansari lokacin da musulunta bai zo yana son ya aure ta sai ta ce kai mushriki ne kuma na riga na musulunta in ka musulunta zan iya auren ka amma kana mushriki ba zan iya auren ka sai ya koma har ta ce masa abin da kake bauta ma kafinta wani shine yake ka saka muku shi ta ambata masa sunan kafinta sai yanzu kana riyawa cewa wannan shi zai amfani da shi ne zai tuce ka sai ya koma gida yake yanzu sai ya dawo yake musu ai na yi tsanci a kan bazan dan haka zan musulunta ne sai ji tunda ko zaka musulunta zan aure ka ko bana bukatar wani sadaki musuluncin ka shine sadaki musul ta mai da sadakin da shine musulunci kaga irin waɗanda suke da wato cikiyar imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta yake darashta ta har ziyara gidanta yake yana ziyara gidanta har ya je baccin rana a gidanta tana in yaje kuma ta shirya masa wani abu na abinci ta kawo masa yaci har saboda tana sifar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan gumi ne ya idan ya zo gidanta ya kwanta yana kwanciya akan kirji ne an ta kirji a fadar abinan fata a wata ta ne ta akan kirji yake kwanciya sau din rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ba kafin sa ba al'adu ne ba sai ya tabuni sai ta dauki wakiya ta rinka tattara gumin nata ta kira makwalba tana tattara gumin nata wata ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ya ganta tana tattara gumin nata ce menene wannan kace wannan ai gumunka ne muna hada shi tare da turaranmu mu tuka shi turaranmu sai dukkan irin turaran miskin da muka sani da shi haka ta kasance tana yi da jibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana kiyaye shi a cikin wakiya ta kiyaye shi har Muhammad ibn Sirin Anas ibn Malik ya gada daga wajensa danta shi kuma Muhammad ibn Sirin ya ga ta dan ragowa daga wajen Anas ibn Malik daga wajen Anas ibn Malik Ayyub as-Safiyani ya ga ta ragowa daga wajen Muhammad ibn Sirin shi da Ayyub as-Safiyani yayi wasiya in ya mutu in aka tashi shafa maka turare wannan farbar ta turaren nan na gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka dashi da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da shi wajen shafa maka a cikin jikin sa wayannan manyan manyan ayyukan sallah ke Muhammad ibn Sirin ayyukan Imam Ahlul Basra to ta kasance da wannan matsayi tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud da hanjar an san hanjar irin bindigan irin wukan nan ta mutanen Yaman da mutanen Oman an san ta wata irin karkashin wuka haka an san wannan wukan ko ba sa muna da sunan ta a Hausa eh me yar lankwasa ce eh ba baran da ni ba tunda baran da ni ya ne kuma ita ma amma lankwasa gari ta wukan haka eh karama ce mutane suke sa ta a daura ta a cikin su eh kamar lauje amma ba lauje bane lauje ai baya tsaron lauje ai yankancewa ake amma kamar lauje take amma ita farka ciki ake yi ne kana bai da tojan yaki in an zo kusa kusa da maki domin a farka cikin sa amfanin su kenan to ta kasance tare da wannan a lokacin yakin Uhud dan ta farka cikin shi kai lanta Anas ta kawo tojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutane kowa yana kawo kyauta ta wani abu na hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sai ta kawo danta tace gashi nan na baka shi ya rasulullahi maka hidima tace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata addu'a da ita da danta har sai da ya zama tokan cewa babu sauran alkhairi da take ganin akwai shi ba manzo ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata shi ba saboda santa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda imani ne Ummu Sulaym kenan binti Malhan ita tarwaito wannan hadisi ita ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asal tarihin mutuwar ta ba san lokacin da ta rasu ba malaman tarihi ba su bayani ba san ba su kiyaye lokacin rasuwar ta ba amma dai ya kishe mu a cikin falala cewa ta daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu al-bashar da aljanna dan haka idan malaman ahlus sunna suka zo suna maganar cewar suna shaida da ciwo da aljanna ga duk wadanda nasi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta aljanna ne daga cikin wadanda suke fada akwai ummu sulaim binti malhan ita ce yana daga cikin manqabarta bayan ta auri Abu Talha al-Ansari Abu Talha yana da da wata rantsan sai yayi rashin lafiya Abu Talha ya dawo daga tafiyarsa sai da yayi rashin lafiya sai ba shi da lafiya sai ya rasu sai ummu sulaim tace ma duk mutanen gidan kar kowa ya gaya ma Abu Talha rasuwar yaron nan ku bari sai ni ne zan gaya masa saboda haka da ya dawo ki shirya masa abinci ina ji kun san ki tsaya na shirya masa sani ta shirya masa abinci yazo ya ci abinci sannan sai ado ya ga yayin irin yadda ta ado ya sadu da ita sai bayan ya gama saduwa da ita sai tace mutanen gidan wani sun je sun aro abin nan wani abin amfani daga wajen makwabcinsa makwabcin suka zo cewa a basu kayan su suka ce wai dan me za a sai suka ce ba za su basu kayan su ba yanzu ya yi daidai abin da suke sai ce bi ita masu ana abin da suke so kaɗan bai daidai ba su ce to ka nemi lada aro ne Allah ya basu kuma ya tsaya kayan su dan haka nemi lada wajen Allah sai ce sai da kika bari ku naɗa cikin jannaba sannan za ki gaya mini wani labari kashe gari ta yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya muku albarka a cikin wannan daren a cikin daren ku sai ta haihu ai ke sai ciki ta haifi da tana haihuwa sai ta kirawo Anas cikin dare ta ce bana son wani abu ya same shi ka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya masa suna ta hada shi da dabinar ajwa ji ta samu idan ana ji ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ya gida yana cikin wani lambu sai ta ce gashi ummu sulaim ta kawo da wannan yaron ci cewa an kawo shi wajen ta ya karbi wannan dabilan ya tattauna sannan ya sa ya masa tahniki ya sa masa a saman wato saman bakin sa ana sa masa sai dan ya kama su a yaron sai kama su sai ce unzur ila hubbil ansari tam dubi yanda ansarawa suke da soyayya ga dabino ta wato ga dabino ci jibi soyayya su ga dabino sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa suna Abdullah wannan yaron Abdullah sai da ya haifi ƴaƴa guda tara wanda ya rawaito hadisin yace ya gar su ga baki ɗayan su cikin sun kubuta da alqur'ani daga cikin su akwai Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha cikin manyan manyan malaman Imam Malik Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha yana daga cikin rijalul shaykhain kuma yana daga cikin manyan manyan malaman Imam Malik yana daga cikin dan wannan Abdullah wanda shine wanda aka samu cikin sa a raja ake wannan al'amari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sanya albarka a ciki saboda irin wannan abin sai da hakuri da san Allah to Ummu Sulaim kenan mijinta kuma Abu Talha al-Ansari yana daga cikin al-Ansar mun ji labarin yadda ya musulunta yana daga cikin wanda suka kowa dukiya cikin mutanen Ansar da aka saukar da ayan nan tananun birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace ya Rasulullah Allah ya ce ba za mu kusa matsayin wato yin nagarta ba sai mun dauko abin da muke so mun fatar saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kware Abu Dhafa yace to lambuna wanda biru ha take ciki na bayar da shi sadaka lillahi wa li rasuli yace ka sanya shi inda kake so ya Rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakhil wato wannan kalma idan larabawa suka faɗe ta wato kalma ce ta ban mamaki ko kamar yadda mu za mu ce hoda ko hodi dan abin ya fito wato ya fice abin da ake tsammani yace to ka sanya shi sadaka ka sanya shi wakati ga ƴan uwanka wato ba matsala sallallahu alaihi wasallam da yaba baki da baya handami ko ba yake a sarrafa da shi ga harkar abubuwan musulmi yace ka je ka raba ma ƴan uwanka ka ba su wannan dukiya wato gona ce wacce take tana nan yanzu idan ka shigo a cikin Madina ma cikin masallacin yanzu inda take yanzu ya cikin masallacin Madina in ka zo wajen kofar Malik Fahad akwai kofa ta kan karshe kofa ta 21 ta Malik Fahad kana shigowa daga gefen hagu akwai alamar inda da nan ne rijiyar take biro ha da har sun sanya alamar to amma ka san mutane da canji mutane da neman falala da tabarruki waɗansu suke su gara su zo su yi sallah raka'a biyu a nan wajen ko kuma su bar sahun gaba su zo su yi sallah bayan liman annabi da aka sa biyu ha dan kawai an yi rubutu a wajen to sai hukumar Saudi Allah ya saka musu da alkhairi sai suka cire wannan suka fasar da wajen amma duk wanda ya ga lokacin ya san inda wajen yake ni kuma na ga lokacin na san inda wajen yake wannan rijiyar tana da ruwanta mai tsananin daɗi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shiga cikin gonar ya nuka bacci a cikin rana saboda inuwarta an ji shi kansa Abu Talha wata ran yana sallah a cikin gonar sai ya ga wani tsuntsu yana yawo yana tashi daga bishiya zuwa bishiya abin ya kai da shi har dauke masa hankali daga cikin sallar sa to saboda wannan sha'awar da yake ta gonar da yaji wannan aya ta sauka sai ya ce bari kawai ya fitar da jiki sabilillah kafara akan yadda ya dauke masa hankali daga sallah shine ya bayar da jiki sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da wannan kuma yana daga cikin masu gaggawa wajen bin umarnin Allah domin lokacin da aka saukar da ayar shan giya suna cikin shan giya shi da abokansa sai aka gaya masa cewa an saukar da ayar an haramci shan giya ya ce ma'ana ibn malik ya tashi ya fasa tulukan giya ya je ya ɗauki tulukan giya ya rinka fasa su a nan take ya a cikin shan giyar ba nan take ana gaya masa umarni aya ta sauka to yana daga cikin abin nan fudala'us sahaba daga cikin al-ansar to Ummu Sulaim ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai mashru'iyyar cewa mace ta fita daga gidanta na aure domin fatawar ilimi domin neman sanin hukuncin Allah domin neman sanin farillan aininta domin ka ga nan Ummu Sulaim ita da kanta ta fita bayan za ta iya wakilta wani za ta iya tura dan aike za ta iya samun na'ibi ko wakili ya je mata tambaya amma sai ta fita da kanta saboda al'amarin addini ba a wasa da shi mata bai kamata su zauna a gida cikin jahilci ba za su fita su nemi ilimi ba amma sa fita su je gidan biki sa fita su je gidan suna sa fita domin neman abin duniya amma ba za su fita domin neman ilimi ba wannan shine babban sharri kaga shi yasa su ima su Sheikh Usman bin Dan Kodiyo da suka fahimci ruhin shari'a suka halatta ma mata su rinka zuwa majalisan ilimi da suke yi wanda suke fahimtar da mutane farnan ainihin majalisin da yake duk ranar alhamis wanda ake sanar da mutane farnan aini wato wajibin aqida da wajiban ayyukan ibada da wajiban mu'amalat da wajiban yadda mutum zai rubu da miyagun ɗabi'o'i ya sami kyawawan ɗabi'u yasa mata suke zuwa har waɗansu malamai suka yi masa inkari yasa Shehu Abdullahi ya musu raddi cewa a bar mata cikin jahilci don wai nufin cewa za a kiyaye ana gudun wato kasirin ka cakuɗa da maza wannan illar ta fi tsanani bisa zo su cakuɗa tare da maza din akwai barna a cikin cakuwar bidan mata da maza, amma idan ba za a keɓance musu yadda za su nemi ilimi ba, dole sai sun zo inda majalisar ilimi yake da maza suke zuwa, sai su zo domin wannan barnar mai sauƙi ce a kan barnar su zauna cikin jahilci. Da haka yake mashru'i gashi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaym ta zo don ta nemi fatawa akan hukuncin Allah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai gaya mata. Da haka ya zama to mashru'i ne ga mata su fita domin neman ilimi, domin fatawa, su nemi hukuncin Allah madaukakin sarki. Amma sharadin su fitan nan yadda ta dace da haya addinin musulunci, ba mace za ta je neman fatawa wajen malami ba, sai ya zama to ta yi kwalliya ta je wajen malami domin fatawa, da nufin kan cewa ita a shirye take, idan ma malamin ta ga ya nuna cewa ta ga alamar shiga, ta ce a shirye take ta kashe auren ta da dawo malamin ya aure ta. Wannan barna ce, wannan ba ta fita bane dan Allah, yayin da za ta fita da wannan mummunan niyyar, duk abin da take aikatawa mala'iku suna tsine mata, da saboda Allah ya san mummunan niyyar ta kulla a cikin zuciyar ta. Amma in ta fita domin neman sanin ilimin addini, domin neman sanin abin da za ta bauta ma Allah da shi, domin fatawa, kuma ta yi shiga irin ta musulunci, ta kiyaye adab irin na musulunci, rashin abin nan da kiyaye magana ta da kiyaye kunya da kuma magana ta ma'ruf, ba tare da za ta rinka karya zance ba, domin ta je ta janyo hankali, domin ta wato haifar da fitina a cikin zuciyar wanda za ta nemi fatawar sata. To in dai abin da in kai irin wannan abin da ake so kenan a cikin addini, kuma haka matan sahabbai su kasance. Haka aka rawaito ma Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud, ita ma ta fita ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki, sai Bilal a bakin kofa, tace ai mata iso. Bilal ya je ya ce ga Zainab ya Rasulullah tana neman iso, yace ayyu zayani, wace daga cikin Zainabobi? Sai aka ce masa Imra'at ibn Mas'ud, matar Abdullahi ibn Mas'ud, yace a bata izini ta shigo. Ta shigo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ta fitar da zakata, Abdullahi ibn Mas'ud ba shi da abin hannunsa, wato yana da kuncin arziki, za ta iya bashi daga cikin zakka, yace za ta iya bashi, kaga ta fito daga cikin gidan aurensa, domin me? Domin ta zo ta san hukuncin Allah a kanta, ta san yaya za ta bauta ma Allah. To don haka mashru'i ne ga mace ta fita domin neman ilimi wanda yake wajibi a addinin musulunci, ko domin neman fatawa, kuma ballantana ma yanzu akwai hanyoyi wanda yake za ta iya bi da hanyar waya, ta yi ma malamai fatawa, ta nemi sanin hukuncin Allah, kar ta zauna da jahilci, kar ta zauna ta ce za ta bi abin da yake al'ada ya nuna mata, ko kuma ra'ayinta ya nuna mata, ko kuma 'yan uwanta da abokanta suka gaya mata, ta nemi sanin ilimin addinin musulunci daga wajen ma'abuta ilimi din. Ta ce in musulmi ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yastahyi min al-haq, Allah baya jin kunyar gaskiya. Wannan a cikin wannan akwai ladabin tambaya cewa abin da ake ganin idan an ambace shi mutum zai buƙaci ya nemi uzuri cewa na fa faɗi wannan, ya nemi a yi masa uzuri, a yi masa hanzari kan abin da ya faɗa, saboda akwai kunya a cikinsa, ko akwai wani abu wanda yake ba a san a faɗa. To maimakon ka ce sai ka faɗa, sannan za ka nemi za ka yi hanzari ɗin, ka soma shimfiɗa da hanzari, kaga sai ta shimfiɗa da yin hanzari ɗin, domin a shirya zuciyar wanda zai ji cewa abin nan da za a faɗa fa, ko da abu ne wanda yake za a aibata, to bai kamata na aibata shi wajen ta faɗa uzuri ba. To haka ya kamata mai neman tambaya, mai yin tambaya kan harkar ilimi, ya zamanto tambayarsa ya koyi ladabin yin tambaya, ya yi tambaya yadda ya kamata. Idan abu ne wanda yake bai dace ba, in zai faɗe shi, to ya masa kyakkyawan shimfiɗa, ko ya ɗauki usulubi kyakkyawa wanda zai faɗe shi. Amma kada mutum ya zamanto cewar ya zo wajen majalisar ilimi, ya yi tambaya da malami zai ɗauka ana masa tambayar kwakwa ne, ko ana masa tambayar kure, ko ana masa tambaya domin abin nan a fitar da abin nan a keta al'auran waɗansu. A'a, bai kamata mutum ya yi wannan ba, ya bi kyakkyawan ladabi kamar yadda Ummu Sulaym ta yi. Kuma a cikin wannan lafza da Ummu Salama ta faɗa, da Ummu Sulaym ta ce inna Allah la yastahyi min al-haq, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ikrari akan wannan, akwai tabbatar da sifar kunya ga Allah madaukakin sarki a hanya a hai'a wadda ta dace tare da shi. Waɗansu sun ce a'a, wannan dole mu tawilin ta, domin kunya sifa ce ta mutane, kunya sifa ce da take nuna rauni, saboda haka Allah madaukakin sarki bai halatta a sifanta shi da kunya ba. Idan wajen ba janibin isbat ne ya zo ba, janibin nafi ne, Allah baya jin kunyar gaskiya. to amma wannan bai gore cewa Allah yana jin kunyar abin da yake ba Allah yana jin kunya wanda suka ci tare da shi kinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah hayyul karim Allah bai jin kunya ne ko mai karanci ne kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata Allah sifar kunya a hadisi daban-daban da suka zo da yawa saboda haka kunya ta zo a janibin ifrat kamar yanda kowa ya zo a janibin nafi to a janibin ifrat da ake tabbatar da ita ana tabbatar da ita ne akan yadda ake tabbatar da dukkan sauran sunofi da Allah madaukakin sarki shine a tabbatar da su a inda ya cancanta da kamalar Allah da jalalarsa da kuma cikar da kuma cikakkiyar sunofinsa tare da koyin kamantuwarsa da wanda ga cikin halittarsa cewa Allah yana yin kunya ba irin kunyar mutane ba ba abin da muka sani da kunyar mutane ba sifa ce wanda yake ta tabbatar da Allah madaukakin sarki da su dace da daukakarsa da kamalar sifofinsa ba tare da mun kore wannan sifar ba ba tare da mun yi mata wata fassara ba ba tare da kuma mun kamanta Allah madaukakin sarki da wanda daga cikin halittarsa ba wajen tabbatar da wannan sifa wato kamar da yanda ake tabbatar da sifar Allah a cikin kowanne a cikin sauran a cikin da ake tabbatar da sauran sifofi na Allah da suka zo a cikin alqur'ani da sunna haka nan ita ma wannan sifatul haya ake tabbatar da ita a janibin Allah tabaraka wataala kunyar da aka yi shine kunyar da take hana mutum sanin gaskiya to shi tace wanda Allah ya kore cewa Allah baya wannan kunyar Allah baya kunyar barin gaskiya tare da cewar wani abin na gaskiya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kunya amma shi Allah ba zai kunya ba a wajen wannan inda bayanin gaskiya ne kamar alal misali wajen lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab binti Jahsh aka zo aka yi walima bayan an yi walima mutane aka zauna ana tafira an ci abinci aka zauna ana tafira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ba zai iya cewa ku tashi ku tafi ba ina buƙatar ku tafi ku zauna tare da amaryata amma ko mutane sun ki ɗaukar hannu sun ki ganewa to sai da Allah ya musu rarrauka sai Allah ya saukar da aya ku shi manzo Allah yana jin kunya ku Allah baya ki ga ya ku rabbi ne kici ku fita ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu eh ya farko ayyuki la tadkhulu buyutan nabiyyin illa an yudhara lakum ila ta'amin ghayra nadirin ina walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'amtum fantashiru wa la musta'anifina li hadin inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq Allah cewa idan ba in tun kwantashiru kun ku ci ku fita ku tafi yanku to ku sai kuka zauna to inna zalin kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wannan yana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin kunyar saboda wannan kamalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sifar kunya sifar ce ta imani wannan ba rauni bane saboda barin haƙƙin sa ne amma an haƙƙin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari in gaskiya ne na haƙƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari amma wannan kunya ce ta nasa haƙƙin saboda haka sai ya ji nauyi yana cutarsa amma ya yi tahammulin adha to shi Allah ba zai yi kunya a nan wajen ba sai ya kore su ya ce ku fita wallahu la yastahi min al-haq ku fita baya Allah baya barin baya jin kunya da fadi ya bayyana gaskiya to haka mutum in akan haƙƙinka ne ka ji babu laifi wannan kunya ana son ta to amma idan kunya za ta zama to akan sha'anin gaskiya ne da za ta sa a ki bayyana gaskiya ko a kiba a ki neman bayanin gaskiya to wannan mummunan kunya ne shi yasa Aisha radiyallahu anha tace rahimallahu nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya min an yatafaqahna fi ad-din Allah ya cikan matan ansar kunya bata hana su su nemi su samu sabon addini ba aka jin kunya kamar yadda ummu sulaim ta wannan abin da wanda yake aka jin kunya mata suna jin kunya su magana akai dan haka sai kai shi fada kici to Allah baya jin kunyar gaskiya yace ce هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت هكذا تقول هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت هل على المرأة من غسل يوه وانا نبدأ إذا كده ما نكده هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت تتي أقل وان وانك كما والإذن وانا تأكيد نفي وانك تتكين تأكيد نفي انك تتكين هل اني domin wannan istifham ne istifham idan yazo tare da nakira yana daga cikin alfazul umum kuma ballantana ma aka sake karfafa wannan nakirar da min annaba da harafin min sai daga ƙara tabbatar ya ƙara tausisi akan akan umur din wato akwai wanka kuma wani iri ne da mace za ta yi idan hiya ihtilamat idan ta yi ihtilam al ihtilam ibti'al min al hulum al hulum shine mafarki halama yahkumu huluman bi taskinillah huluman halama yahdur huluman daga nan ne aka samu ihtilama za ka iya cewa halama au ihtilama yayi mafarki to amma wannan mafarkin ala halatai ne akwai mafarki wanda yake zuwa daga mala'ika da kuma mafarki wanda yake zuwa daga shaitani shi ne wanda yake mutum zai ga abubuwa masu ban tsoro ya tashi hankalinsa a tashe mummunan mafarki wanda shi ne aka ce idan mutum ya ga irin wannan mummunan mafarki din to kar in ya farka ya yi tofi uku a gefensa in a gefen dama yake koma gefen hagu ya yi tofi sau uku ya nemi tsaron Allah daga sharrin shaitan daga sharrin shaitan ya tuce shi daga abin da ya gani na mafarki din nan a wadansu riwayar ma aka ce in ma zai iya ya tashi ya alwala sannan ya yi sallah wannan mummunan mafarki kenan kyakkyawa ko aka ce in mutum ya gani ya gaya ma wanda yake so shi ne wanda yake daga mala'ika to yana daga cikin mummunan mafarki da yake zuwa daga shaitan shi ne mutum ya yi mafarki yana yin jima'i sha'awa ta zo mata a cikin mafarki wanda a kansa ne ummu sulaim ce wannan tambayar ya ta ce idan mace ta yi wannan mafarki za ta yi wanka ka an na hawa to ta ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ma'u min al-ma' cewa ana yin wanka ne idan abin nan an gama yi to ita kuma mace fa idan ta mafarki yaya menene hukuncinta me zai tsane ta ita ma za ta yi wanka akwai istidrak akwai hadisin innamal ma'u min al-ma' sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am idha ra'at al-ma' yace za ta yi idan ta ga ruwa ya idan ta ga ruwa ai bi ma'ana annani in ta ga mani to a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa mace tana yin mafarki kamar yadda namiji yake mafarki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin mafarkin namiji idan yayi a cikin bacci idan mutum yayi mafarki yana jima'i zai yi wanka ba sai idan ya gama ni shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan fadhta al-ma'a faghtasil idan ka zubar da ruwan mani to kai wanka kuma yace a dai hadisin innamal ma'u min al-ma' aiwa to innamal ma'u ai abinnan al-iqtisal bil ma' wanka da ruwa yana tabbata ne kawai daga fitar ruwan ruwa daga fitar ruwan mani kuma mani da namiji kamar yadda aka bayyana shine al-ma' as-saghir al-abyad alladhi yakhruju bi tadaffuq shine farin ruwa wanda yake mai kauri mai santsi a mai yauki wanda yake fita da karfi yana fita inda shahawatul kubra a lokacin da mutum ya samu matakar sha'awa ita ce kokolin sha'awa lokacin yake fita to idan ya gani a cikin mafarki zai yi wanka amma da zai yi mafarkin jima'i ya zama to ya tashi ko da ya ji a cikin mafarkin kan cewa ya yi inzar amma an yi tashi bai ga komai ba nan wajen zai yi wanka ba zai wanka ba saboda inna al-ma'u min al-ma' ba zai wanka ba saboda babu ruwa to haka nan ma ita ma ummu sulaim kaga ita ma mafhumin ta kenan ba wai daga ta yi mafarkin shikenan wankan zai wajaba gare ta ba sai idan ta ga ruwa bi ma'ana sai idan ruwa ya fita daga cikin ta wannan bayanin kalama tana ta bayyana shi kirkiri take cewa a riwayar Imam Ahmad duk wannan hadisin ummu salama ta rawaito Aisha radiyallahu anha ita ma ta rawaito wanda abin da ya faru ummu sulaim ita ta zo da kissa ta tambaya ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Aisha da ummu salama sai tambaya shi yasa dukkanin su suka rawaito hadisi ummu sulaim ta rawaito ummu salama ita ma kanta ummu sulaim din sahibatul qissa ta rawaito a cikin ita a riwaya ta cikin musnad Imam Ahmad sai ta ce idan mace ta ga cewa mijinta yana tara yana jima'i da ita za ta yi wanka saboda tana ganin shi ta san cewa idan da muke yin jima'i da mace zai wanka to idan yayin jima'i a mafarki ba menene zai zama hukunci tunda bata san inna mal ma'u min al ba'i sai ta tabbaya cewa idan aka yi jima'i ba a halin ya ba a halin ba a farke ba a cikin bacci shi kuma mai hukuncin sai yake idan ta idan ta idan ya zama to ta ga danshi ya fita daga jikinta to wannan ya nuna cewar kenan mace ita ma tana da manini kuma yayin da ta samu matsalar sha'awa ta manini yana fita kamar yadda na muke cewa sakan wasu malamai da suka yi inkari suka ce ilimin tsubbi ya nuna cewa ai mace ba ta fitar da wani ruwa kawai dai tana isa mata kare na sha'awar ta shikenan ta ji ta samu wannan sha'awa amma ba abin da yake fitar daga jikinta in ta samu abin al-ladhatul kubra matakan sha'awa wannan nafi ne akan rushe wannan magana cewa mace ita ma idan sha'awar ta motsu kwar in aka motsa sha'awar ta sawa'un da jima'i ko ba da jima'i ba ko da a mafarki ne za ta iya sai zama dukan cewa wani abin ruwa ya fita daga jikinta idan ta farka ta ji danshin a jikinta to ta san akwai wannan akwai da ta zama to mai janaba in kuma sai bayan ta tashi ne sannan ta ga danshin a jikinta ya bushe to kamar yadda namiji zai kasance shi ba haka zai kasance idan mutum ya yi mafarki amma da ya tashi abinda idan mutum ya yi bacci sai ya tashi ya ga danshi a jikinsa to nan wajen sawa'un namiji ne ko mace to nan wajen hukuncinsu duk ɗaya ne zai tsaya idan ya tuna cewa ya yi mafarki to wannan ya san kancewar ya fi zai daga cikin sha'awa in bai tuna kancewa ya yi mafarki ba idan ya zama to da sauran danshinsa to zai iya ga bambance maniyi daga abin da yake ba maniyi ba domin maniyi ya fi kauri ya fi maniyi kauri in maniyi ne sai ya wanka in maniyi ne sai ya allara idan ka ya riga ya bushe to shi ma zai amfani da tamizi ba zai ɗauki hukunci ɗaya ba tamizi zai amfani da shi zai bambance ya cancance maniyi idan ya bushe warinsa kamar warin abin da bataccen kwai ne to idan ya ji irin wannan ne to ya san maniyi ne in kuma ba shi da wannan in ba mai wannan warin ba ne ya san maniyi ne idan kuma ya kansa tantancewa wanne ne ba wanne ne ba to a nan wajen arrajin abinda malamai suka yi fatawa da shi shine cewa al-asl cewa maniyi ne shirya ya zama to maniyi din ba tunda maniyi yana wajabtar da abinda maniyi baya wajabtar da shi shi wajabtar da wanka yake to dan haka zaka soma da abin kuma al-asl fitar maniyi yana zuwa kafin fitar maniyi saboda haka al-yaqin shine maniyi ash-shak shine akan cewa maniyi sai a tsaya amfani da wannan ka'idar al-yaqin la yazalu bish-shak sai a dauka akan cewa maniyi ne sai mutum ya wanke shi ya alwala ba zai wanka ba har sai ya tabbatar kan cewa maniyi ne to haka zalika ita mace wannan shine hukuncinta a wata riwayar ya zo a ƙarshe sai Ummu Salama ta ce mata fabahtin nisa kin tona ma mata a ciki yanzu mace tana yanzu mace har ta ce cewa ki ji abin nan ki ji tsoron Allah Ummu Salama yanzu mace ma tana yin mafarki mace ma tana yin mafarki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata min aina yaqulu shaba ya ce mata to in banda abinki ta yaya ake samun abin nan kama wani lokaci ɗaya ya kama da uwa wani lokaci ya kama da uba ita ma tana da abin da take abin tana da akwai sanadarin da yake fitowa daga cikinta tare da maniyinta wanda da shi ne zai zama to kan cewa Allah ya abin nan halitta ta zo ta samu ta ɗa namiji ta ɗa ya kama da dangin uwarsa ko ya kama da dangin ubansa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita ma mata su ma suna yin mafarki kuma su ma suna da maniyi wanda yake fita yayin da aka samu sha'awa kuma hukuncin sai ne da mata da maza kamar yadda namiji zai yi wanka in ya ga in yi mafarki ya ga maniyi ko kuma ya tashi daga bacci ya ga maniyi ko da bai yi mafarki ba zai yi wanka haka zalika hukuncin akan mace abin da yasa abin nan maza su fi sanin mu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin ga maza da inna al-ma'u min al-ma' saboda yawanci shine galibi in ma mata suna yi in ma yana da yawa ya nuna cewa koyewa suke yi ba sa san magana a kashe ta har ummu sun ji cewa inna Allah la yastahil min al-haq suna koye batun wannan saboda mace a bisa al'adar mata ba sa so su nuna cewa suna da sha'awa suna sha'awar maza cewa wannan abu ne maza ne suke yin wannan su ba su da wannan alali ko su kun da shaka iko rijal kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake yan uwan maza ne hanyar su daya shi kuma hadith na biyu shine hadithin Aisha radiyallahu anha kuntu aqsilu janaba min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli fihi fa ya'udu ila as-salat wa inna buqa al-ma ila fi thawbihi. Shi ta kasance tana wanke janaba, abinda ake nufi da janaba anan ai asarul janaba, gurbin janaba shine mani, tana wanke mani daga kifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa sallah a cikin wannan kifar. Alhali akwai shatar ruwan ruwan da ta wanke gashi nan a cikin kifar nasa, shatar ruwan gashi nan bai riga ma ya gama bushewa ba. Wannan hadisin ya nuna mana hukuncin mani a kan cewar ana wanke shi in ya fita daga kifa, in ya shiga a cikin kifa. Idan haka kenan, zahirin sai yana nuni kan cewar najasa ne tunda za a wanke shi, kamar yadda yake al'ada wajen wanke dukkan najasa. Amma malamai sun yi saɓani a wannan dukka, cewar Aisha tana wanke mani daga kifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwayar ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana wankewa. Shin wanda shine hukuncin mani ya nuna cewa hukuncin sa najasa ne ko ko ba najasa bane? Shi ta sai kawo ɗaya riwayar ta sahihi Muslim, wanda ba ta cikin Muslim, wanda ba ta cikin Bukhari. Kuntu afruku al-maniyya bi thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi. كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم فيصلي فيه. ناقصا كأن كان كريم مني يكتبر مثلا الله صلى الله عليه وسلم كان كريم سنين يصلي. دول أنسى سكتي أعطوا أي كندا كان كريم سكي بتوينكي بقى كما كمني باكري ما لم يسكي سابعني أكبر كل شيء مني على مدار أكبر نظره من دولة. أما كافلنا wannan hadisin ya nuna abinda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki na wato gudun duniya, cewar tufarsa guda daya har idan ya zamanto yana buƙatar wannan tufar, ba shi da lokacin da za a wanke tufar ya saura ya canza wata ta bushe, wannan tufar ta take nan da ita zai je yi sallah. Bayan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ta turo masa dukkan duniya ta. Amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wani abu daga cikin duniyar ba sai gwargwadon bukata, saboda yaƙininsa ya kan cewar abin da yake wajen Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake a al'akhiratu khairu wa abqa, akan yaƙini yake da kan cewa al'akhiratu khairu wa abqa. Shi yasa wata ran Sayyidina Umar ya zo ya same shi lokacin ya ƙaurace ma matarsa yana kan benansa yana kwance a kan tabarma ma da aka yi da kabar dabino ta jikinsa ya yi rukun da shakin kwanciyar da ya yi a kan kabar tabarmar. Kuma mun san ba irin kabar mu bace, an san kabar da muke da ita siririya ce ko? To kabar dabino ba, tana da girma, saboda haka rukun za ta kaushi gare ta wannan tabarmar, ba kamar wannan tabarmar bace wanda yake irin tabarmarmu ta kaba wanda ake yi wanda take abinda ba ta da kaushi sosai. Ita wannan mai tsananin kaushi ce. Umar radiyallahu anhu ya gan shi ya daga kai ya ga ɗanki ba wani abu sai wata ƴar raga da wata salkar ruwa, ya ce ya Rasulullah, kai Allah maɗaukakin sarki ka roƙa ma Allah ya yalwata ma al'ummarka, ga Kisra, ga Kaisar, ga su kafirai ne, amma ga irin abinda suke da shi na duniya, na yalwa dawa da za a cikin abin duniya. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana kishingide sai ya miƙe ya ce, a wafi shakkin anta ya ibn al-Khattab, ya ce kana shakka ne ya ibn al-Khattab, kana shakka ne? Ce waɗannan mutane ne waɗanda Allah ya gaggauta musu jin daɗinsu alkhairansu a nan duniya, a ranar lahira ba su da komai sai ranar lahira sai wuta. To shi ya nuna cewa ya zaɓi abin da ke wajen Allah, a aikace ba a baki ba, ba a faye ba, a aikace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana daga cikin wannan aiwatarwa da gaskiyar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rayuwarsa, gaskiyar zuhudinsa, gashi muna gani kifa ce wanda yake zai yana buƙatar ta, yake yasa amma ba shi da wanda za a je zai ya sanya wata domin ya je ya salla da jama'a sai wannan ɗan da aka wanke ya fita da ita ko fushewa dai ba da sauran shakin ruwan haka zai fita da ya salla tare da jama'a sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kaske da kininsa ba zai zamu ce mun yi zuhuri irin nasa ba amma a kamanta ba mutum ya zama to kan cewar ka zo gida wannan kayi niyyar kan cewar leshin ka kake so ka sa ka zo kai ta balbalin bala'i kana da shadda da zaka sa amma dan me ba a wanke maka leshin ka ba kai ta balbalin bala'i wani lokaci har ya kai zuwa ga saki ba ko ya zo ya kai zuwa ga koran dan wanki ko ya kai zuwa ga zage-zage da ba su kidinki akan wannan menene a cikin duniyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da larurar ma shi ba shi da wanda zai canza kai kana da wanda zaka canza ko bai biye masa ranka bane amma ka tada duniya tsaye akan wannan abu ko kuma mutum ya zo ya dawo gida an yi masa abinci ba a zo an rullike shi da sama kasa ba ya dauki farantin ya ci ba shi saboda ba a yi masa ba a karrama shi ba a yi masa abin nan da abin ba a zo an yi masa abin da ya kamata a yi mai gida ba duniyar gida take kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutum ya rinka halartar da irin wa'annan mawaqif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sayin da ya kamata ya ta'amuli tare da duniya ne yanda ya kamata ya ta'amuli tare da mutane domin ya san irin wannan kyawawan dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi tawali'u ga Allah kan da kai ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi daraja amma idan kace kai du yana daga cikin rashin yana daga zuhud yana daga cikin tawali'u ka dauki kanka kai ba komai ba saboda haka abun duniyar ka dauke shi ba akan komai ba amma in ka sanya ma kanka matsayi saboda haka za ka ga kan cewa kai abun duniya kai matsayin ka sai dace da irin abin da aka yi maka na harkar duniya to shikenan a lokacin nan kana ka dauka ma kanka girman kai kana da kanka wannan rawalin siyar to a lokacin nan kuma Allah madaukakin sarki za ka shiga cikin jayayya da Allah tunda wannan girma na Allah ne duk wanda yake zai dora ma kansa wannan mayafin to ya shiga yana nima ya jayayya da Allah madaukakin sarki sai abin da ya daga cikin hukuncin mani a dangane da abin nan sabanin malamai wannan hadisi din ya nuna cewar ana wanke mani dan haka malamai suka yi sabani cewa menene hukuncin sa a mazhaba guda uku ne kamar yanda nace Imam Malik yace mani najasa ne kuma wajibi ne a wanke shi ko a jiki ko a taba ko a wajen sallah dalilin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi ya wanke shi wannan riwayar ta Aisha ta wankin mani kuma an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi haka kuma suka yi kiyasi kafafi karfin hujja su ma kiyasi cewa mani dinnan matattarar sauran najasa ce daga cikin ciki yake fitowa inda bawali da mazi yake fitowa dan haka dan bai zama bambance su a cikin hukunci sannan magudanar su daya inda bawali yake fitowa shi ma tare yake fitowa kuma shi ma da sha'awa yake fita kamar yadda mazi yake fita da sha'awa mun ce mazi mun faɗi hukuncin sa najasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke shi ya ce iksil bakaraka wa tawadda kan mazi to haka mani ma shi ma haka za a yi masa kuma suka ce mun duba shari'a dukkan wani abun da yake karya alwala to najasa yake zama abun da in ya fita yake karya alwala najasa ne bayan gida in ya fita karya alwala yake kuma najasa ne bawali yana hadath ne yana karya alwala najasa ne mazi hadath ne yana karya alwala najasa ne jinin haila yana karya alwala in ya fita saboda haka shi ma kuma najasa ne jinin istihaba yana karya alwala shi ma najasa ne saboda haka mani shi ma in ya fita tunda yana karya tsarki yana wani hadathi ne shi ma ya zama to najasa to amma nan wanda sai ake musu to rihi fa rihi in ya fita da iska rihi alwala tana karyewa amma rihi najasa ne akwai wanda ya zai istinjai da rihi in ya fita ba za a istinja ba kace to wannan shine ake musu iradi da kuma wanda suke yi akwai wani iradi da ake yi amma wannan shine hujjar da kuma wannan a kuma suka karba bashi da kan cewa wannan shine masabar Umar ibn Khattab to Umar ibn Khattab wata ran yayi suna cikin tafiya yayi mafarki lokacin sallah asuba yayi yazo bakin kogi yana ta wanke tufarsa har Amr ibn al-As yazo yace masa ya amiral mu'minin rada ta kusan fitowa ka nemi wani tufar mana ka sa don kai mana sallah yace a a tufa ta kenan guda daya da ita zan yi ba zan nemi wata tufar ba domin abin da zan kallafa ma musulmi mutum yace a ce musulmi yace dole shi ma sai ya nemi tufofi masu yawa sai idan wannan tufa ta samu najasa yace yana da tsaya to ba zan kallafa ma musulmi wannan ba ai koyi ne shi amiral mu'minin ne saboda haka suka ce malaman maliki suka ce gashi har lokacin sallah ya kusan fitowa amma sai na Umar ya gwammace yayi haka ya sanya su a cikin gararin fita daga lokacin sallah domin kawai ya wanke mani idan da wankewar mani ba shar'a idan ba mani ba ne tsafa bane da dole sai an wanke shi ya sai kawai ya kasu ya sallah tare da mutane kin lokacin sallah ya kusan fita amma duk shi tsaya ya wanke ya nuna cewa aujansa mani da tsafa ne kuma haka nan ma aka ruwaito daga Abu Huraira yana daga shi ma abinda yake kenan cewa idan mani ya zo in ka ga mani a jikinka ka wanke shi in ka gan shi a jikin in ka ga wajensa ka wanke shi in ba gan shi ba in ba ga wajensa ba kuwa ka wanke tufar baki ɗayanta to idan da ba mani ba najasa bane ba zai ce a wanke tufar baki ɗaya ba sai mazhabar Hanafiya suka ce shi ma mani najasa ne saboda waɗannan dalilai na kiyasi amma idan ya zamanto ɗanye ne idan ɗanye ne sai a wanke shi in ko ya bushe za a iya kankare shi an yi sauki wajen kankare shi kamar yadda idan mutum ya zo shiga masallaci aka ce idan akwai dauda ko najasa a kafar takalminsa ya goge shi da ƙasa ko ba haka ba yanzu za mu ce wannan ba najasa ba ne idan an ce goge shi da ƙasa najasa ne sai dai kawai an sauƙaƙa wajen kawar da najasar don haka shi kansa mani da aka ce a kankare shi an yi sauƙaƙa ne wajen hukuncin najasa wajen hukuncin wajen tsarkake shi daga najasa amma ba a sauƙaƙa ba wajen kancewa ba najasa ba ne suka kafa hujja da wannan sai kauli na uku shine maganar jumhurin malamai wanda shine mazhabar Shafi'iyya kuma shine mazhabar Imam Ahmad a cikin abin da yake shine zahirin mazhabarsa kuma shine mazhabar malaman zahiriya kuma shine mazhabar malaman haƙi cewar mani sarki amin sarki abin nan tsarkakakke ne ba najasa bane suka kafa hujja da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha cewa Aisha radiyallahu anha ta ce tana kankare shi ya kisa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yusalli fi kaga sai ta kawo fa'u ta afi dan karka in ka gashi kuma yusalli fi za a yi to ai wata kila da kankare shi din daga baya an je an wanke mata sai daga baya sai wannan tufar yayi a sai ka ce fa yusalli fi wato tana kankare shi sai ta je sallah a ciki kuma a cikin ma wata riwaya ma na hadisin Aisha a cikin kamar yadda yazo a cikin abinda Sahih Ibn Khuzaima take cewa كنت احثه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرق الاذخر شكي تاكده كنا كنكري شي اذا يلا دغ تفر من الله صلى الله عليه وسلم دجيج يربشير اذخر سي تكنكري شي كوي اذا كما يا زمانتو يا بوشي سي تكنكري شي ده فرتن wato dan yanka din ma ba so shi ne kike wanke shi ba sai ta kan sai ta sai kawai sai ta kaude shi ta kace shi da bishiyar ɗinki kuma ita kanta Aisha wata ran wani mutum sai wani bako ya zo ta bashi aka bashi aron mayaki sai kawai ta tashi da safe sai aka ce da aka yi ta bako ne yana wanke mayakun nan sai a aika a kira shi ya za ka bata mana tufan mu ji to ai na yi mafarki na yi bacci kuma ne mafarki ji to ai ba sai ka wanke ba sai ka wanke shi ba kan in ka ga inda yake ka wanke shi kuma inda yake ba kuma ka yayyafa masa ruwa sannan sai ta kafa hujja take cewa shi ne ta kawo wannan hadisi laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farakan wa yusalli bi sai ta tace ina kankare shi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa a wata riwayar ya bisan bi dhufri tace in kankare shi yayin da ya bushe da farce na dan ma karka ce kankare wanda take ma'anar sa shine a galbu ba cicciɗawa bane kamar da wasu malaman malikiya suka fassara cewa ai ta sa ruwa ne kuma ta kankare shine ma'anar kankare ta cicciɗa sai take ya bitan bi zufri yana bushe amma da farce nan kuma suka ce suka kara kafa hujja da hadisin Abdullahi ibn Abbas an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mani sai ce inna ma huwa bi manzilatil mukhati aw al uzaq yace kamar majina ne ko yawo kamar majina ne ko yawo ka yawon ka kankare shi da farcen ka sannan kai sallah a cikin da tukan naka auka maqala alaihi salatu wassalam wadan shi illa ta hadithin amma abin kamar yadda Imam Dar-Qutni yace hadisi ne wanda yake ya inganta to wannan shine hujjar jumhurin malamai akan cewa mani dinnan tahir ne kuma shine mazhabar sa'id ibn abi waqqas da aisha radiyallahu anha da abdullah ibn umar kuma shine mazhabar wanda muka ambata malaman hadith da mazhabar shafi'iyya da hanabila da kuma daud az-zahiri wanda shine abinda wanda yake shine abinda kuma yawayawan malamai suka rinjaye har a ibn al-qayyim yana kawo hikayar a imam shafi'i ne da muhammad ibn al-hasan al-shaybani suke jayayya muhammad ibn al-hasan al-shaybani yana tabbatar masa cewa aimani da jafani imam shafi'i yake cewa tahir ne sai ce masa da Allah ku duba wannan mutum ina gaya masa cewa asalinsa tahiri ne shi kuma yana cewa asalinsa da jafani ko wani mutum asalinsa aimani ne to a ce maka asalinka da jafani ne da a ce maka sarki ne da a ce maka abu ne tsarkakakke wanne ne yafi shine imam shafi'i yake fadan wannan dukkanin shi ku duba wannan bawan Allah ina ce masa asalinsa daga abu ne wanda yake mai tsarki shi kuma yana cewa asalinsa daga abu ne da yake da jaza al-muhim wannan shine mazahibul ulama cikin wannan warraqat wal ilm inda Allah shi ne cewa mani tahir ne saboda ingancin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka mutum ya yi tiyawa saboda abinda karfin sabani wanda yake kuma har zuwa ga hadisi sahaba domin kamar wannan hadisin na Aisha riwaya nan da farko kuntu aqtul nabi mani ya tawbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ibn Yasar wanda ya da cikin fuqaha usaba shi ya rawaito hadisin daga Aisha munasabarsa sababin sa shine tambayar sa'adi aka tambaye shi idan mani ya zo ya taba riga ta zan wanke yaya zan yi zan wanke shine ko zan wanke tufar ne baki daya shi sai ya kawo wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha tace na tambaye Aisha radiyallahu anha ga abin da tace wato wanda ya nuna cewa kenan wajen mani in za a wanke saboda haka kamar wato abin da yake sananne a wajen su kan cewa mani dinnan na jafa ne dan haka ya kamata a wanke shi sai dai tsakanin nasu wajen mani za a wanke ko tufar ga baki daya to saboda karfin khilafin mutum ya kamata ya kiyaye wanda ke shine abinda wadansu da shi malamu suka rinjayar Sheikh Muhammad Mukhtar abin da yake cewa kenan ya rinjayar da cewa sahih mani zahir ne saboda karfin dalilan da suka zo na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiyasin da duk wadanda su kiyasin da malaman malikiyya suka kawo na najasar mani dukkan kiyasin da za a rushe shi kowanne daga cikin sa kuma bayanin abin malaman shafi'iyya sun yi bakin kokarin su wajen wannan shi ma kansa Sheikh Muhammad yayi ta'akkubi akan wa'annan kiyasi kuma kiyasi in yazo ya saba ma nafsi ba a amfani da shi ana cewar sa fasidul ittiba wato ba a ittibari da shi duk karfin kiyasin amma ya zo ya ci karo da nafsi to nafsi ba shi yake kaddamarwa to amma saboda karfin khilafin saboda ayyukan sahabbai mutum ya ittiya abinda ke nufi da ittiya shine ka duba sabanin malamai ka dauki janibin salaman salama wato kai abinda yake in kai shi za ka fita daga cikin sabani idan mani in ka ga inda mani a jikin ka din ka wanke shi in ka wanke shi in ma ba da jasar bane in ma abinda zahirin ne ba zai cuce ka ba dan ka wanke shi in kuwa na jasa ne shi kenan ka riga ka wanke kuma yana har wai yana daga cikin abinda malamai suka kafa hujja da shi daga wannan hadisin cewa danshin gaban mace ba na jasa bane yana da tsarki domin suka ce maniyin da yake fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai taba wanda zai har zai taba kifarsa ba maniyi ne na ihtilam ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki baya ihtilami tunda mafarkin ihtilam daga shaytan ne shi kuma tsararre ne daga shaytan masumi ne daga shaytan saboda haka maniyin da zai zo ma jikin kifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama to maniyi ne daga jima'i kuma wannan maniyin da yake daga jima'i zai shafa wanda yake ya tugare ko kuma ya shafu da jikin wato abinan gaban namiji to wanda yake kuma jikin gaban namiji din ba za ka raba shi da danshin abinan gaban mace ba dan haka suka ce to tunda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin Aisha akan ta kauda shi a wata riwayar ba wanda yake yake karfafa mazhabar jumhur shine wata Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ne ma da wanda jifar jamani a jiki amma Aisha ta kankare shi da farkenta yana cikin sallah ko bai saki sallah ba to suka ce tunda wannan kankarewar take ba wai kawai mani din bane har da sauran danshin abin nan a farkin mace to wanda ya nuna kan cewa kenan shi ma zahiri ne kamar yadda mani ya zama zahiri wannan shine abinda istidlalin da al-muwaffaq ibn qudama al-baqdisi rahimahullah ne sahibul mudni kenan daga cikin manyan malaman masu hanabila daga wannan hadisi ya fara da wannan istidlali wanda yake abinda malamai suka gabacin ta wajen wannan istidlali naka kuma suka karrara shi wanda yake kuma wannan shine matsabar Imam Shafi'i akan rububat farjin mar'a a cikin shin gaban mace so daga kaga kenan mata ne kuma ta rinka wahal da kansu ba ta gama ce kullun za ta sallah jitaji ta nuna abin nan ba za ta iya sallah ba kamar yadda mutane musulmi suke sallah ko ina sallah ta karma ta jitaji da cikin mutane ta cire abin nan dinka abin nan a kamfanta tufarta na ciki abin nan manajin su da duniya fans dinta ta cire shi saboda ganin wannan danshin da yake fita daga gabanta yana taba abin nan tufar nata wanda take tunda tana ganin sallah kisa ne ke zama dukiwa tana kallafa makanta ko shi in zake wanka in zake sallah sai ta cire kamfar ta to wannan abin nan sanadi ne wanda yake shari'a ba so ta sanadi irin wannan ba kuma al-qawl da cewa ne jaka ne mace da ya zama dukan cewa baya rabuwa da ita ko yaushe wannan zai zama hukunci ta kamar hukunci mai sanatul qawl ne sai ta sallar ta shi haka ba zai cuce ta ba duk in aka ce ko yaushe zake sallah sai ta cire shi wuta ce ta jita wanke shi wani ya daga cikin haraji wanda ke kuma ka'idar shari'a shine cewa al-mashaqqa tajlibu at-taysir hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa bihi shukran la ilaha illa anta
Thank you.
yana fita daga namiji bayan ya gama bawai da aka gan shi kari-kari haka wani waɗansu na waɗansu ne mutu waɗansu bayan su yana fita ba kuma koyo shi bane kuma ba shi da alaƙa da sha'awa shi ko almadi shi ne ruwa shi ma wanda yake fari a wanda yake fita amma shi ƙafara ba da ƙarfi yake fita ba don su riga yake yi ɗin-ɗin haka wanda yake fita yayin da ya zama cewa sha'awar mutum ta soma mutuwa saboda tunani ko saboda wasa abin da yake tayar da sha'awa to wannan shi ne almadi tsakanin almani almani wanda yake shi ne gauri shi kuma almadi har mata ma suna tuna da shi wanda yake idan mutum ita ma tana da sha'awa yana fita daga yana fita ta gabanta wanda sifarsa daga mace daban yake da sifarsa daga namiji a wajen mace shi yana abinda asfar yana hasuta su ne haka sannan kuma ba shi da kauri kamar yadda shi mamani ba shi da kauri ba shi da kauri na ايه سؤال لا نذكر الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي وجينا نحن مدينة ينا يرى كل كتاب من الفكرة كتاب من الحكام يا شيخ انت اجد اقوي من اي مدينة شيخ انت مثلا جسد صلى الله عليه وسلم مدينة ما نقول فقيه ومن يقوير حيانها ما نقول اقول الله يقوير وقع ثم ينا تسيني ما هو مثلا شيخ بقى ينا نقول شيء لكي فمحمد المختار ابن محمد الحبيب ما نقول اسمه محمد ابن محمد المختار kuma ne ba su kan karewa ba amma dai a hadisi ne ya zo a kan karewa da sarki kuma nau'in tufafin ta su su shi ne wanda na tufa wanda aka ce ku irin mai nauyin din nan wanda take in ta taɓa ruwa za ta jena tana yin tsari-tsari akwai irin wannan burnus irin rigunan mutanen da wata kunnan burnus da suke yi irin wata ake nuna mai wata ko ta suke kauri wata ake sawa da su sanyi ita ce abin da irin wannan ta cifar su to saboda kaurinta da kuma kasancewar ba san sigari kan babu koliyarta a ciki zai iya yiwuwa mutum ya kankare mani da farce da nan wajen saboda haka sai lokacin sifar ne yake sanyawa amma ai ba ɗaukar ba shi ake nuna ke ta kankare ba kai amfani da ruwa ma ka wanke din sai dai in kuma kana ganin kan cewa tsari ne akan cewa ba sai ka kankare ba shike da kake sallah da shi amma abin da yasa da ake kankarewar kamar yadda wajen mu shine matabar sabi bin Abi Waqqas saboda wato karka kan ya mutan ka jin cewa dole sai ka wanke shi dan saboda rajar sai amma kamar yadda kake samun mashina a cikin ka zaka kawar da ita ko da ta bushe zaka kankare ta ko da ta bushe in baka samu ruwa ba shi ma ba ne haka in baka samu ruwa ba ka kankare shi da farcen shine bi za ana abin da ake yi amma ba wai cewa kankarar akwai wata keɓantaccen lada da ake samu na cewa wata ibada ce ta musamman da za a yi wajen kawar da abin da mani ba
Thank you.
da wannan tabbata shi ne cewar idan mutum ya tsalla a sana ya bayyana karatu ko a cikin tsalla a sa sai ya sirranta karatu amma daga maliki ya zai cikin tsara inda ya bayyana wajen da ake sirrantawa ya yi baya inda ya sirranta wajen da ake bayyanawa ya yi gaba to ya ce bai zai yana kan sai da za su bayyana ta wani hujja ta maliki ba a wajen wannan ko a kwanci da suke bayani a yankoban tafasar musulka wadda ya ce daga cikin abubuwan da ba na siya suka tsaya a kansa suka tafi domin malamai da suka yi a cikin asamu malamai sun yi saɓani da yawan da suke domin da yana zuwa a turoni masu yawa saboda haka za a ce kawai inda manzara tsari da ne ya samu shi ne kawai za a yi da sanar ko ko za a tsiyarta waɗansu wasu da suka yi kama da su tare ne ba a haɗin malamai suka sassa ba za ka da yawa daga cikin masa'il na sahawo masa'il ne na ijtihad masa'il inda suka zo na nafsi wanda nafsi ya zo daga manzara tsari da shi ne bai kamata mutum ya canza shi ba da ijtihad amma wanda yake bai zuwa nasiri ba to kowa kowa da malamai da kuka gane hujjar abin da muka hujjar ma tabar su sannan wanda yake ganin ka cewa ya fi karfi in kai ɗalibin ilimi ne kai in kai ba ɗalibin ilimi ba ne ka tsaya akan abin da ka koya wanda ake masa fatuwa a kansa ka tafi akan insha Allah kana an ta alaƙa yanzu domin Allah ya ce masa Allah da kuke yin kuntu la ta'ala amma wanda in kana so ka bincike wannan matsalar ka ga wannan hujjar ba ne ke akwai ba a cikin kitka mai bula a kan bara na ya hada abubuwan guda biyu ya takuta a haƙƙin mace a wajen mijinta shi ne abin da yake dole ta ne mijinta ya mata shi ko wannan wanda ya kawo cewa in ya ta zuwa shimfiɗarsa ta amsa masa wannan haƙƙin ta ne a wajenta ba haƙƙin ta ne a wajenta ina fata ya da mace ya fahimci wannan abubuwan guda biyu akwai haƙƙin namiji a kan matarsa akwai haƙƙin mace a kan mijinta kuma na zan magana da mutum wannan miji in ya kira mace zuwa ga shimfiɗarsa wannan haƙƙin ta ne idan mace ba uku ba ta da kanta ba ita aiwatar matsala ce ta jirgi ba wani abin da ba matsala ce ta tafiye ba sai ta je asibiti a duba a gani kuma yanzu don ana yin wannan tsakani da ake yi a gano a gayara ko yana da zai ba shi dare cikin baya mai in yaro ya ke wata uku ya ke wata uku ya kamata a ce ya kasu mu to sai ta je asibiti ta gani a cikin lokaci suka ce mai wani zargin domin ta gani ta domin wannan shi da abin da zai warware wani amma karatun makaranta mai warware wani wannan hadisin mai tsawo bai inganta ba hadis ne hadisin bai inganta ba ibn abi hatim ya kawo shi a cikin tafsirinsa, kuma ibn kathir ya kawo turuqinsa a ruwayoyinsa a cikin kaje abin nan wajen tafsirin suratul nisa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih wajen wa rusulan lam naqsusnahum alayk wa rusulan lam naqsusnahum alayk. Ibn kathir ya kawo ruwayoyin wannan hadisin da bayanin illolin kowace tsarika, kuma ya tabbatar da rashin ingancin hadisi. Ibn kathir kuma kawai da muka sani bayan cewa malamin tafsir ne malamin hadisi, malamin hadisi, saboda haka abin da ya yi bayanin illolin hadisi, kuma ya in kana son ka ji ka ga dukkan asalin sai ka je ka karanta a cikin wannan waje. Allahu ta'ala. Wanda idan Allah ya baka ikon samun siyar a alamin nubala shi ne ya fi, saboda shi Imam Zahabi malamin tarihi, kuma bayan malamin tarihi kuma ya isa matuƙa wajen malamin tarihi ko malamin hadisi. In ya kawo maka riwaya ta tarihi in munkara ce kuma ta inganta ba zai faɗa, saɓanin wanda kawai zai zubo maka ya kyale ka kai ɗalibin ilimi ne ka je ka bincike shi zai taimaka maka. Imam Zahabi masani ne na tarihi yadda ya kamata. In kana so ka samu kuma taƙaitaccen tarihin sahabbai wanda yake suna da riwaya a cikin suna da riwayar hadisai, to in ka samu ƙaramin littafin da muka sa Tadkiratul Huffaz shi kansa zai wadatar da kai, domin ya fara da tarjumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya tsawaitawa kamar yadda yake tsawaitawa a cikin siyar alamin mubala. Amma dai littafin da wanda suka sami iko daga cikin ɗalibai za su samu shi ne siyar alamin mubala. Wanda kuma ba za su iya ba, wanda akwai littafin da kuka je cikin intanet, in kuka je cikin intanet yana nan, ana za ka iya downloading din littafin gabaki ɗayansa a cikin computer din so mai wajen ka je da ɗan CD a sa masa a CD din ka, kuma kana da flash shi kenan. In ba ka da shi din ka je ka sai ɗan CD, ina jin nawa ake sai da CD ne, 200 ko 300 ka je sai ka sa a yi maka CD ɗaya zai ɗauke maka sai littafai masu dama. Akwai wani mawuƙi da ake ce masa Saidul Fawaid, Saidul.net, Saidul Fawaid, ko kuma ka je Google a computer da yin Larabci ka sa sunan littafin sai kai inda za ka samu littafin, sai ka saukar da shi a cikin daftar. In baka da kuɗin zai siya alamin nubala jirgi wajen 23 ne, saboda haka watakila in ka tashi saya ka ga watakila albashin wata da watanni ne. To amma dai in ka je cikin intanet sai ka same cikin, in ka je ka biya abin nan naira 100 awa ɗaya, sai ka je ka saukar da shi a cikin ɗan CD ɗinka sai ka zo cikin gida, ko kuma ka je kana yawo wajen ya kuma masu kwamfuta kullum kake so ka karanta wani tarjama wani sahaji, sai ka je ka ɗan sa CD ɗinka a cikin kwamfuta ka karanta abinda za a karanta ka rubuta na rubutawa, watakila ma haka ɗan yi printing ɗin waɗansu a cikin takardun. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad.